This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Ma wasu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta shi kai tsaye a ta gidajen radio amfani da Sarauniya, Fara'a, Noma, Dalon da Niyya. Kana masu sauraron ukuran kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so yin hakan. Masu saurare assalamu alaikum, barkanku da haka. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Aliyu Mustafa Sokoto da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin wannan shirin za ku ji irin gudunmuwar da masana albarkatun karkashin kasa suka ce za su bai wa Najeriya domin ta kara haɓaka tattalin arzikinta. Sai kuma ku tattauna wadda Yusuf Aliyu Harandai da Professor Ango Abdullahi akan hana Najeriya fita da wasu kayayyakin abinci domin sayarwa ga ƙungiyar Tarayyar Turai. Sai labarin wasanni, Kano mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku, amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Jama'a, muna fata ku ne lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC. Jami'ai masu bincike a birnin Toulouse na ƙasar Faransa na can suna dab da soma duba wani fanki na wato falle na fuka-fukan jirgin sama. Su gani ko lambobin da ke kansa sun yi daidai da na jirgin saman nan na ƙasar Malaysia da ya sirwance tun cikin watan Maris na shekarar da ta gabata ta 2014. Shi dai wannan fallen da aka ce da'irarsa ta kai misalin mita biyu a tsawo a jiya Larabar ne aka gan shi yashi a bakin tekun tsibirin Reunion da ke kusa da Madagascar, misalin kilomita 3,500 daga inda aka daina jin duri a ƙarshe ta shi wancan jirgin wanda ƙirar Boeing 777 ne. To sai dai jami'an ƙasa ta Faransa da ke duba fallen sun ce yanzu ba za a iya yanke hukunci da sauri haka akan ko fallen nan na wancan jirgin ɗin ba ne. To amma kuma idan da ƙarshe aka zo aka tarar da cewa haka ɗin ne nasa ne, to an ce wannan zai taimaka wajen tantance ainihin abin da ya samu shi jirgin wanda kamar yadda muka ce har yanzu ba a ganshi ba tun lokacin da ya sulwance a bara.
Da ƙarshenta dai India ta sa an kashe Yakub Memon saboda rawar da ya taka a cikin harin babamai da aka kai a birnin Mumbai a shekarar 1993 inda har mutane 257 suka rasu rayukansu. Da sanyin safiyar yau Alhamis ne aka rataye wannan mutumin mai shekaru 53 da haihuwa a cikin gidan kurkukun Nagpur. Sa'o'i kalilan bayan da kotun kolin India ta yi watsi da bukatarsa na neman a yi masa ahuwa. Memon dai yana ɗaya daga cikin mutane 11 da aka yanke hukuncin kisa akan wannan harin da suka kai, amma shi kadai ne aka zartar da hukuncin kisa akansa zuwa yanzu nan. Sauran duk an canza hukuncin kisa zuwa na ɗaurin rai da rai. Tun cikin shekara 2007 ne kotuna suka sami Memon da laifin kitsa makarkashiya da kuma samar da kudaden da aka yi amfani da su wajen kai wannan farmaki na babamai akan ofishin jakadun na Bombay da na kamfanin jiragen sama na Air India da hotel da kuma wani gidan sinima.
To muna ba ku labaran duniya ne daga Washington DC. Kasar Myanmar, wacce kuma wasu suke kiranta Burma, ta saka fursoni kusan 700,000 da suka hada da wasu 'yan kasar China su 155 da aka yanke hukuncin dimbin shekaru da yawa a gidajen yari a makon jiya bayan da aka same su da laifin sarin itace ba tare da izini ba. Su wannan mutanen na China dai an ce suna cikin mutane mai 110 'yan kasashen ƙetare da aka sako a ƙarƙashin shirin na ahuwa, kamar dai da kamfanin dillancin labarin Xinhua na China ɗin ya bayyana. Ma'aikatar watsa labaran Myanmar ta ce za a saku duk waɗannan fursunonin su 6,966 a bisa hujjar ahuwa da kuma domin a haɗa kawunan su mutanen ƙasar ta Burma. To sai dai kan ba tabbas na kowa idan fursunonin nan sun haɗa da mutanen da aka tsare bisa dalilai na siyasa.
Wata kotun Misra da ya kamata a ce a yau ta yanke hukunci a sabon shari'a da ake wasu 'yan jaridan kamfanin talabijin na Al Jazeera su uku da ake zargi da goyon bayan Ihwal Muslim ko kuma Muslim Brotherhood ta ɗage zaman nata. Sai dai kamfanin talabijin na Al Jazeera ɗin ya ce ya fusata matuƙa ainihin a kan ƙudurin kotun na ɗage wannan zaman da aka kira domin shari'ar Muhammad Fahani ɗan ƙasar Canada da Bahir Muhammad ɗan ƙasar Masar da kuma Peter Gestre ɗan ƙasar Australia. Ana sa ran sai makon gobe ne za a sake wani zama. Al Jazeera dai na nan kan bakanta na cewa duk waɗannan 'yan jaridun na cikin halin gudanar da ayyukansu ne na halas lokacin da aka cafke su a watan Disamban shekarar 2013. Daga baya wata kotu a ta zartar da hukunci a kansu inda ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 7-7 a kan Gesta da Fani, yayin da shi kuma Muhammad aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 10 a gidan wakafi. Sai dai kuma a watan Janairu da ya gabata ne kotun dauka kara ta ce sai an sake mun shari'a tunda lawyoyin da ke gabatar da kararrakin su sun kasa kawo shaddar za ta nuna cewa yan jaridun ba su da wani wato tallafi ga kungiyar na yan Muslim Brotherhood din. Tomad la labaran duniya kenan kuka saurara. Masana harkokin ma'adanai da ke karkashin kasa sun yi taron karawa juna sani akan yadda Najeriya za ta sarrafa albarkatun kasa saboda samun karin kudin shiga. Ga dai Babangida Jibrin daga Lagos da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Taron na yini daya ya zo ne a daidai lokacin da sabuwar gwamnatin kasar ke fatan karkata akalan hanyoyin samun kudin kasar daga albarkatun man fetur zuwa aikin noma da kuma ma'adanan karkashin kasa dake kwance a sassa daban-daban na kasar. Dr. Umar Said Bamali shine daraktan cibiyar horas da ma'aikata da kuma bincike akan ma'adanan karkashin kasa a Najeriya, wanda kuma na fara tambayansa yawa da kuma nau'in ma'adanan dake tarayyar Najeriya.
A yanzu dai akwai ma'adanai fiye da 44, amma akwai abin da aka muka fi sani da seven strategic minerals wanda yake an riga an tabbatar da muhimmancin su, kamar akwai barite, akwai coal, akwai limestone, akwai iron ore, akwai bitumen. So su wa'innan suna nan birje, kamar iron ore wato abin da ake ce matama, muna da fiye da billion tons wanda yake shine inda ana aikin su yanda ya kamata. Kamfanin su a Jakuta da Itakwe za su yi ta saman mai karafa, sannan hatta mai din da ake amfani da shi akwai barite wanda yake akwai jihohi kamar 11 wanda yake suna nan da su su Bauchi, Nasarawa, Plateau, Zamfara, kuma in ba shi ba za a yi amfani da mai din ba. To wa'innan su kansu in aka tsaya aka dauke su guda 7 din aka yi aiki a kansu, to in Allah ya yarda za a samu mafita kuma a samu alheri da kuma kaman yanda ake so a taimaka wa mutane da aikin yi da sana'o'i duk za a bunkasa.
To kowane irin matsaloli masu kamfanoni ko aikin haƙan ma'adanai yake fuskanta a Najeriya?
Wannan abu ne wanda yake mumun karɓe shi hannu biyu, abu ne kuma wanda yake ainihin gaskiya zai samu yaranmu da matasanmu aikin yi. Dama rashin aikin yi na matasa shike kawo su fitine a ƙasa, kuma ita gwamnati ta fahimci haka. Saboda haka mun ji daɗin yanda yake yanzu gwamnati za ta karkata hankalinta zuwa ɓangaren ma'adanai, kuma wanda yake ainihin mutanenmu da yawa suna san wannan sana'a, sai dai ba su da know-how, abin da ake ce ma technology. Indai za a kawo mana na'urori da kayan aiki irin na zamani, insha Allah ba za a yi dogaro ga gwamnati wurin inda za a samu matasa aikin yi da kuma kamfanoni su fara tasowa ba, insha Allah.
Mun daɗe muna jiran wannan ranar, saboda ina tabbatar maka albarkatun da suke a ƙasa arewa za su rike Najeriya ba tare da man fetur ba. Wannan abun farin ciki ne, abun murna ne, abun jin daɗi ne ga dukkan wani ɗan arewa da ɗan Najeriya baki ɗaya.
Kamar da me kake ganin za a iya samu a arewacin Najeriya?
Ai, ina ga abubuwan da za a iya samu a arewacin Najeriya nan, ko da man fetur ma insha Allah za a samu. Irin su coal, irin su uranium, su tama, su gold, duka wannan abubuwan da kake ba haifi akwai.
Da ko menene fatan masu shirya wannan taro? Ka dai Dr. Bamali.
Fatan mu in Allah ya yarda muna so mu ga cewa wa'innan ma'adanai da ake da su yanzu gwamnati tunda tana da kokarin yin niyyar aikin su a tabbatar mutane sun amfana, kuma kamfanoni daga kasashen waje masu kudi wanda za su zo su yi aikin saboda suna da kwararru da kuma kamar yanda nake cewa kayan aiki, to kowa zai karu. Kuma in Allah ya da tattalin ƙasa ya inganta a samu aikin yi da kuma wasu abubuwa, din abin da muke so, duk abubuwan da muke da su a ƙarƙashin ƙasa ba a rinka fita da su ba, a rinka sarrafa su a nan, mu ma muna amfani da su, ba a fita da su a kawo mana su a sarrafa su ba, saboda ta nan ne wasu kamfanoni za su ƙara hayayyafa kuma a samu aikin yi.
Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos, Najeriya.
Madalla, yanzu haka kungiyar tarayyar Turai ta dakatar da Najeriya daga sayarwa wasu kasashe mambobin ta kayan abinci irin su wake, riɗi da sauransu. Shine abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande ya tambayi Professor Ango Abdullahi, tsohon mai baiwa shugaba Obasanjo shawara akan harkokin noma, ko me haka ke nufi ga cinikayyar kayan abinci tsakanin Najeriya da waɗannan kasashen?
Mu abinda kake gani ana mana abubuwa ne masu sauƙin fahimta. Kuma tunda shugabanninmu na Afirka ba su gane ainihin abin da ake nufi ba sosai, shi yasa ake mana abinda ake mana game da kayayyakin da muke sayarwa ko kuma akan a hana mu sayar da waɗansu kayayyakin a Europe ko kuma a hana mu zuwa can mu yi kwadugo akan cewa akwai free trade a wajen Bature amma ba free movement na labor wato abin da ake nufi kayan da suke so sai mana suna zo kar a sami wani abu wanda ya hana amma mu kuma abubuwan da muke so mu saida musu kamar ma abin da muke nemawa da kuma karfin to wanda muke da shi na sayarwa sai kaga sun hana akai saboda immigration policies nasu da sauransu saboda haka nan ba wani dalili mai karfi wanda ya shafi lafiyar ko kuma ingancin abin da muke sayarwa abubuwan da dai suke faruwa shine ya kasashen Turai amma da America za su yi kokari su tsare abubuwa wanda za su shafi manoman su da kuma abubuwan da suke noma a kasar da kuma wanda suke sayarwa a waje to shi yasa kake ganin duk wannan abubuwan ne mu shugabannin mu na nan Afirka su ne ba su gane abin da abubuwan inda suka nufa ba shi yasa aka bar mu ko muka bar kanmu a cikin halin da ake ciki yanzu saboda haka ba maganan kaya ne lalatattu ko sunansa ko ciwace-ciwace da sunansu ba gaskiya ba ne wannan
to Professor me ya kamata a ce gwamnatoci su yi dangane da magance irin wannan matsalan
ni lokacin da nake advisor na Obasanjo akan food security akwai taruka wanda na WTO wanda na je akwai wanda aka yi a America lokacin Washington State akwai kuma wanda aka yi a Doha wannan kuma kullun kaje aka yi maganan WTO sai an ce maka abubuwan da aka kasa yadda akan su a Doha a nan Middle East kenan da son samu ne sai Nigeria ta tsame signature da ta yi akan WTO ta tsame signature din da ta yi ta yadda da dokokin da suka shafi WTO World Trade Organization. World Trade Organization ba abin da yake nufi shine a bar kasashe a buɗe irin yadda kowa zai shiga ciki ya sayar da abin da yake so ko ya sayar abin da yake so.
To madalla kada shagala har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce ƙarfe 4 ne na yamma da minti 12 da daƙiƙa 50. Yanzu zan ba ku dama domin ku bayyana ra'ayoyinku akan ko kuna ganin ya dace yadda aka raba hukumar kula da albarkatun man fetur gida biyu ko ko a sayar da kamfanin ma dungurungun. Lambar da za ku kira mu da ita ku ita ce 202-205-6555 amma a sa alamar tarawa da 1 a gaban wannan lambar kafin a kira.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-6555.
Lamun fara samun kira daga Taraba. Wane ne daga Taraba?
Mai Buba Aminu daga Gindo.
Wa ke magana daga Taraba?
Abdullahi Buba Aminu.
To Mallam Abdullahi Buba Aminu, ina hankalin kai karkata game da wannan batu?
To a gaskiya ne raba al'ama ne raba NNPC dinnan a gaskiya ne gumma da a cire ita NNPC din gabaki daya ma da ita yafi
ha kake gani me yasa kace haka
to a gaskiya ba amfani ta tun daga shi kuda dai kawai yake ta kashewa gashi su kuma ba
to mun gode Abdullahi yanzu bari mu je Abuja waye daga Abuja
Abubakar ne daga Gwagwalada
to Abubakar me ra'ayinka game da wannan batu
Ra'ayina shine maganan raba abin nan masana'antar man fetur gida biyu, so ban gane amfanin shi ba. Inda haka ne su tantance kawai su tabbatar da ainihin inda ake cutan kawai mana, in an raba gida biyun kama an koma gidan jiya ne kuma.
Ha kake gani?
To saboda raba shin da rabawan tunda ba wai hada shi ne ya kawo cutan ba, ai shugabannin ne kawai suka zama macuta.
To mun gode Abubakar.
Yanzu kuwa shugabannin sun zama macuta, kaga in dai an kakkaɓe macuta din a zalimai to kawai sai a sa ido, amma yanzu an raba kashi biyun kuma to ai ba shi da wani amfani.
To mun gode Abubakar. Yanzu bari mu je Yola. Waye daga Yola?
Sunana Alhaji Muhammad Sule.
To Alhaji Muhammad Sule, ina hankalin kai karkata game da wannan batu?
To ni tunda yanzu Allah ya kawo mana sabuwar gwamnati kuma wanda ake ganin isasshe ne kuma zai isa mana in Allah ya taimaka masa.
To
ina ganin a tsaya a gyara din shi yafi, idan ya koma hannun masu dukiya kuma karshenta zaluncin sai yafi wannan din ma yawa.
To mun gode Allah
ya tsero masu hannun jari ko wani abin nan bashi da alkhairi, illa dai gwamnati su tsaya ta sa ido ta mai da hankali ta gyara duk abin da suke ganin ya lalace.
Layin Alhaji Muhammad Sule kenan. To yanzu bari mu je, mun gode Alhaji Muhammad Sule da wannan ra'ayi naka. Yanzu bari mu je Bauchi. Waye daga Bauchi?
Usaini Ibrahim
me ra'ayinka? Malam Usaini, kashi da alamu kamar lamban Malam Usaini daga Bauchi yayin. Bari mu tsallaka mu je Taraba. Wane ne daga Taraba?
Alhaji Nasiru ne daga Taraba.
To Alhaji Nasiru, me ya ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina game da wannan batu, a gaskiya rabawan bai kamata ba.
To haka kake gani?
Gara dai a zalimin daman da suke cinye wannan kuɗi, tunda an riga an kakkaɓe hannunsu a cikin al'amura, ya kamata a bar ta kawai haka inda take.
To Alhaji Nasiru, kamar
yadda aka saba yin ta.
To mun gode Alhaji Nasiru da wannan ra'ayi naka. Yanzu bari mu gangara Birnin Dabo. Waye daga Kano?
Ibrahim ne daga gangaren Duka hanyar Ɗanbata Kano.
To Malam Ibrahim, me ra'ayinka game da wannan?
Ni ra'ayina dai wannan abun an yi shi hakan, na ganin za mu samu ci gaba mu arewa.
To me yasa ka ce haka na?
To ai abin da muke nema ne dama dai tuntuntun, kuma Allah bai ba mu shi ba, sai yanzu Allah ya ba mu shi.
To Malam Ibrahim, ra'ayinka kenan. To mun gode kwarai da gaske. Kada mun gode kwarai, mun gode Malam Ibrahim. Bari mu koma Yola.
Hello.
Waye daga Yola?
Hello,
wane ne?
Ya gida.
Lahiya Allah, waye daga Yola?
Ayuka. Musa mai doya a randa ba jabana.
To Musa mai doya, me ra'ayinka game da wannan batu da muke tattauna a kai?
Ra'ayina ba na tsara ba. Din yanzu an raba ma ba za a abun nan, ba za a samu abun kirki ba, wanda dai a bari a hannun gwamnati.
Haka.
Din an raba zai shiga hannun masu akwai kawai.
Haka kake gani Malam Musa?
To yanzu ma ba a raba ba, wani lokacin ga abinda suke ɗari da nawa abinda suka ga dama, kuma dama ta suke sa musu. Mu dai a bari a hannun gwamnati, shi ya fi mana alheri.
To shi kenan ra'ayin Musa mai doya kenan. An ce hagun wani daman wani.
Haka ne, na gode.
To mun gode kwarai Malam Musa mai doya. To kada a manta dai a kira. To yanzu ga wani kira daga Bauchi, da zama mai ta muku lamba. Waye daga Bauchi?
Allah danja ne daga ni a Bauchi.
To Abdullahi Danja, me ra'ayinka game da wannan batun da muke tattaunawa a kai yau?
Wannan abu ne mai kyau, Allah dai ya za a manin yare kiri kai gaba da Najeriya.
To amin suma amin Malam Abdullahi Danja daga Bauchi.
Dan ladi.
Dan ladi, to Malam Dan ladi, mun gode kwarai.
Yawa daga Miya.
To mun gode. Yanzu bari mu je Yola, mu saki koma Yola. Wane ne daga Yola?
Abubakar ne daga Yola.
Abubakar. To Abubakar, me ne ra'ayinka game da wannan batun da muke tattauna a kai?
Ra'ayina tunda na saurari shirin ku da yamma, wani masani ke da ilimi a kan abu yake raba yana da amfani. Abinda ba ka da ilimi a kai, ya kamata ka saurari masu ilimi a kai.
Gaskiya ne.
Ilimi a mara masu ilimi, su ne ya cancanta su bayani a kai.
Kayyadda.
Masu ba da kayan
kayar da ra'ayin shi kenan. To mun gode Malam Abubakar, yanzu bari mu je Gombe. Waye daga Gombe?
Daga Gombe Tumba Yusuf.
Oh, Gombe, to Gombe, waye daga Gombe?
Tumba.
Tumba, to me ra'ayin ka, Tumba?
Bai kamata a sai da wayannan matatun mai ba, ya kamata a inganta su domin kuma kasanmu su samu wadata.
To ra'ayin ka,
in an sai da su ya yi wata kila wannan abin da za a za a yi, za su yi sake hawan mulkin, za su wawure wannan kudin kuma talaka su kuma kirantiya. Dara a gyara su abin da zai burfana a kai.
To ra'ayin ka kenan, Tumbi. To mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka. Yanzu bari mu je birnin Kebbi. Waye daga birnin Kebbi?
Da farko dai kuna magana da Kwamaran Sani Ashahura Mai Goro da ke nan sabuwar kasuwar birnin Kebbi a tarayyar Najeriya.
To Sani Ashahura, me ya ra'ayinka?
Ni ra'ayina yana a ƙara inganta lamarin harkokin man fetur. Gobe a hakikanin gaskiya idan aka inganta wannan matatun man fetur, ko a kasa za a ba Najeriya mai hamma a samu man da za a fitar zuwa kasashen waje domin ci gaban kasanmu Najeriya, domin mu kai ƙarshe irin batakallar da ake na man fetur a kasanmu Najeriya. Don haka yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi kawo mana wannan ƙarshe na sace-sacen mai da kuma irin abubuwan da ke faruwa musamman a ƙasata Najeriya, kuma Allah ya taimaki janar Muhammadu Buhari shi samu riƙon wannan ƙasa cikin adalci da riƙon amana.
To
kuna magana da Kwamaran Sani Mai Goro da ke nan sabuwar kasuwar birnin Kebbi.
To mun gode Kwamaran Sani Mai Ashahura Mai Goro daga birnin Kebbi, wanda kuma daga da kiran shi shine muka zo kira na ƙarshe da zamu iya dauka. Gobe ma rana ce, za mu bude domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Mun gode kwarai da gaske, kada a shagala. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, wato
wasanni a takaice.
Najeriya na shirin kulla gawance da kasar Jamus domin dawo da martabar harkokin kwallon kafa da suka tabarbare a kasar Najeriya, wacce a da ita ce jagaba a sha'anin kwallon kafa a nahiyar Afrika, ta fuskanci matsaloli a yan shekarun nan a gasannin kasa da kasa. Kasar dai ta taba kasancewa a matsayin ta 10 a sha'anin ta maula a duniya, to amma yanzu ita ce ta 57 a jadawalin hukumar kwallon kafar duniya, wato FIFA, matsayi mafi karanci da ta taba kasancewa tun a shekara ta 1999. Tuni da aka so mu gudanar da taruruka tsakanin jami'an hukumar kwallon Najeriya din da kuma jakadan kasar Jamus Dietmar Kreusel domin tattaunawa akan kawancen, tare da makasudin samun tallafi wajen bunƙasa sha'anin kwallon kafar Najeriya da sha'anin alƙalancin wasa da kuma masu horarwa. Kasar Zimbabwe ta shiga wani sabon rikici da hukumar kwallon kafar duniya, wato FIFA, sadda hukumar ta FIFA ta ci tarar hukumar kwallon kafar kasar ZIFA saboda kasawar kungiyar kwallon mata ta kasar na buga wasan neman gurbi da kasar Ivory Coast. FIFA ta yankewa hukumar kwallon ta Zimbabwe hukuncin biyan tarar dala Amurka 10,400 akan rashin buga wasan, inda kuma ta baiwa kasar Ivory Coast nasara da ci 3 da nema. Hukumar ta Zimbabwe dai ta kasa tura 'yan wasan ta zuwa Ivory Coast saboda matsalar karancin kuɗi. Shugaban hukumar kwallon kafar nahiyar Turai Michael Platini ya fuskanci kakkausan suka daga abokan adawarsa 'yan sa'o'i kalilan bayan da ya tabbatar da kudirinsa na tsayawa takarar shugabancin hukumar kwallon duniya, wato FIFA. A jiya Laraba ne dai Platini ya bada sanarwar cewa yana buƙatar ya gaji Sepp Blatter a zaɓen shugabancin hukumar na ranar 26 ga watan Fabrairun baɗi. Platini, ɗan shekaru 60, wanda ya taɓa kasancewa gwarzon ɗan kwallon duniya har sau 3, ya ce hukumar ta FIFA tana buƙatar sauyi bayan da zarge-zargen cin hanci da rashawa suka dabaibaye ta. To sai dai abokan takararsa Yarima Ali bin Al-Husseini da Musa Biliti suna ganin cewa Platini bai cancanci shugabancin hukumar ba. Platini, ɗan ƙasar Faransa, yana da damar da zai iya lashe zaɓen shugabancin na FIFA ɗin bayan da ya sami alamun goyon baya daga hukumomin kwallon kafa na nahiyoyi 4 daga cikin 6. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Bisa cewar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƴan gwagwarmaya China a ƴan kwanakin nan, hukumomin ƙasar ta China suna kamuwa bisa ƙa'ida ba, da tsarewa da tilastawa mutane barin gari, da tsare mutane ba tare da an san inda suke ba, ko kuma tsare wasu lauyoyi guda 191 da aka yi wa tambayoyi aka sake su waɗanda saboda sun ƙalubalanci manufofin jami'an China a cikin ruwan sanyi. Hukumomin ƙasar China sun tsare lauyoyi daga kamfanonin lauyoyin da dama, ciki har da wasu guda 6 daga kamfanonin lauyoyin na Penguin da ke birnin Beijing. Kamfanin lauyoyin Penguin shi ne ke kula da wasu ƙararriki sanannu na take haƙƙin ‘yan adam, ciki har da batun wani malami ɗan ƙabilar Ongrin mai suna Inham Toti, wanda aka garkame a gidan yari. An fara waɗannan kamakami ranar 9 ga watan Yuli, a lokacin da wata lauya ta kamfanin Penguin mai suna Wang Yu ta ɓace, bayan ta aikawa da abokanta saƙon text message ta wayar hannu cewar yanar gizonta ta daina aiki, kuma an datse mata wayar lantarkin gidanta. Wasu kuma mutane suna ƙoƙarin kutsawa cikin gidanta. Wang ta wakilci jama'a da dama waɗanda ke da hannu wajen gwagwarmaya kare ‘yancin bil'adama ko harkokin ‘yancin addini, waɗanda suka haɗa da wasu ‘yan ƙungiyar Falun Gong, wato wata ƙungiyar addini da aka haramta a ƙasar China. Shi ma daraktan kamfanin lauyoyin Zhou Xingfeng sai da aka tsare shi domin ya wakilci Zhang Mion, wata ɗan jaridar China wanda ya bada rahoto akan zanga-zangar demokradiyya a Hong Kong. Amurka na matuƙar damuwa kasancewar ana fakewa da sabuwar dokar tsaron ƙasa ta China wajen keta haƙƙin al'umma. Amurka na kira ga China da babban murya da ta girmama 'yancin 'yan ƙasarta, ta kuma saki waɗanda ta kama ta tsare kwanan nan domin neman kare 'yancin kansu. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To madalla, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a taƙaice.
To jami'ai suna bincike a birnin Toulouse na ƙasar Faransa don duba wani falle na fuka-fukan jirgin sama da suka gani da aka samu yashi a bakin wata teku, don a gani ko yana da alaƙa da wani jirgin saman ƙasar Malaysia da ya sarwance tun cikin watan Maris na shekarar da ta gabata. Shi wannan fallen da aka ce da'irarsa ta kai misalin mita 2 a tsawo, jiya Laraba ne aka gan shi yashi a bakin tekun tsibirin Reunion can kusa da Madagascar, kamar kilomita 3,500 daga inda shi jirgin da ya ɓata na Malaysia ya ɓace ɗin. Ƙarshenta dai inda ya tasa an kashe Yakub Maimon, wani mutum dabo da rawar da ya taka a cikin harin bombardment da aka kai a birnin Mumbai shekarar 1993, inda har mutane mai 157 suka rasa rayan kansu. Da sanyin safiyar yau ne aka rataye wannan mutum mai shekaru 53 da haihuwa a garin, wato a gidan kurkuku Nagpur, kuma shi kadai ne daga cikin mutane 11 da aka yanke hukuncin kisa ya zo yanzu aka ainihin aka kashe din. Sannan ƙasar Myanmar, wacce kuma aka sani da suna Bama, ta saki fursuni kusan 700,000 da suka hada da wasu 'yan ƙasar China su 155, wanda aka yanke hukuncin ɗimbin shekaru masu yawa a gidan kurkuku a makon jiya bayan da aka same su da laifin saran itace.
To madalla, da taƙaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirinmu gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki ko har da shirin nan na Jummai Aluwa, to lafiya uwar jiki. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Aliyu Mustapha Sokoto da ya taimaka min domin gabatar da shirin, sai Julie Gresham wadda ta bada umarni da injin mu na wannan lokaci, ni Ladan Ibrahim Awake cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.